هادي ألا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايما كاين هو إنا يمنى قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا لن يبود قوديا قال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta Litinin yau muna 21 ga watan Al-Muharram hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wanda yazo daidai da 6 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasin mu na 10 a cikin karatun littafin Al-Adabul Mufrad wallafa al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah a wannan masallaci mai albarka nan Masjidul Miftahil Khairat masallacin Juma'a babba dake nan unguwar Ibrahim Bako a cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun shiga cikin babi na 13 wanda mun fara karanta hadisi na 24 ba mu karashe ba muka sama kurewan lokaci da kuma daukewan na'ura wanda yasa muka tashi ba tare da mun kai karshen hadisin ba za mu sake dawowa insha Allah kan wannan hadisin mu sake karanta shi daga farko sai kuma mu daura daga inda muka tsaya insha Allah muna fatan Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana jagora malam yace babu birril walidil mushrik wannan babin kamar yanda muka ji yana mana bayani dangane da yaya ake biyayya wa mahaifi ko mahaifiya da suke mushrikai mun ji satin da ya wuce babin da yake gabanin wannan babi na 12 babu la yastaghfiru li abihi al-mushrik babin da ya mana bayani cewa baya halatta mutum musulmi ya roki gafaran Allah wa mahaifinsa da ya mutu akan kafirci ko ya mutu akan shirka to kafin ya mutu wajen mu'amala da shi a babin rayuwa yana raye kana raye ko mahaifiya ce tana raye kana raye yaya musulunci ya tsara mu'amala shin akwai kyautatawa tsakanin mutum musulmi da iyayensa da suke kafirai a babin rayuwar duniya ko kuma nan ma ba sassauci qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana isra'il ibn yunus qala haddathana sammak an mus'ab ibn sa'ad an abihi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا قلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي الجمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر wannan hadisin al-imam al-bukhari rahimahullah yace ya karbo daga malamin sa muhammad ibn yusuf yace ya karbi hadisin daga malamin shi isra'il ibn yunus shi kuma yace ya karbi hadisin daga malamin shi imam sammak sannan shi kuma ya karbo hadisin daga malamin shi mus'ab ibn sa'ad shi ko mus'ab ibn sa'ad ya karbo wannan hadisin daga baban shi wanda baban shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi mai daraja shine Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da gare shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala yace akwai wasu ayoyi guda hudu wanda sun sauka saboda ni akwai wasu ayoyi a littafin Allah wanda ni ne silan sauka sababun nuzul dinsu dalilin da yasa aka saukar da ayoyin abinda ya faru dalili aka saukar da waɗannan ayoyi guda hudu kaga wannan wata daraja ce tashi wanda yake ambatawa wanda da yawa daga cikin sahabbai Allah ya ba su wannan daraja wani lokacin koye zamana sahabbai a dunkule za su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ko wasu mutum daya biyu uku a cikin su wani lokacin sai kaji Allah ya ce yas'alunaka an kaza suna tambaye ka game da kaza yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil shahril haram yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka madha yunfiqun daga ga suna tambayen ka yas'alunaka an watu wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa wa yas'alunaka an dhil qarnain ko zama tambayen sahabbai ne suka yi tambayen ko kuma ya zama kafirai ne suka yi tambayan wasu dan neman hujjan da za ta sa su musulunta wasu kuma dan su yi kurel wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ayi hal sababun nuzul na saukan ayoyin alqur'ani kaman yadda wasu daga cikin kafirai sun tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida suka ce in dai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi manzon Allah ne domin sa ba da saukar masa da alqur'anin bai daya ba kawai a saukar da izu 60 din a lokaci daya yanda aka saukar da at-taura da injila a lokaci guda aka saukar da zabura lokaci daya to me yasa shi ma alqur'anin ba za a saukar da shi daga fatihansa zuwa nasin shi a lokaci daya ba sai a dinga karkasawa Allah ya ce kazalika linuthabbita bihi fu'adak mun yi haka ne don mu tabbatar da alqur'anin a cikin zuciyarka mu tabbatar da zuciyarka akan alqur'anin warattallahu tartila sannan mun jera alqur'anin jerantawa aya bayan aya sura bayan sura kissa bayan kissa gashi dan ajeje Allah sai ya ce wala ya'tunaka bimathalin daga cikin hikimar saukar da alqur'ani daki daki Allah ya ce saboda duk wani misalin da suka kawo maka wanda zai kawar da hankalin mutane daga binka illa ji'inaka bil haqqi sai mu kawo maka gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun fassara naka in sun zo yi maka tambaya ta qurel to sai mu saukar da aya dan ta bada amsa ma tambayan da suke in ma sahabbanka ne suka zo yi maka tambaya na neman sani sai a saukar da aya dan ta bada amsa ma tambayan da suka yi wani lokacin Allah madaukakin sarki yakan bar hakan ya faru ne don ya zama darajantawa ga shi sahabin da ya zama silan saukan ayoyi muna fahimta ko kabar misali sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yana daga cikin darajojinsa da kansa yake cewa ubangijina ya goyi bayana a wajaje da yawa a cikin alqur'ani misali yace lokacin da muka je aikin haji sai naga maqamu ibrahim araina sai nace wa manzo wato sai nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law ittakhadna min maqami ibrahim musalla ina ma a ce idan mana cikin abin da za a dinga yi na aikin haji wanda yazo maqamu ibrahim eh na tila raka'a biyu yace sai Allah ya saukar da aya wa yirja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wata qira'a wattakhadhu min maqami ibrahim musalla Allah yace kuriki wato maqamu ibrahim ya zama wajen sallah yace na biyu nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah na lura matanka kowa na shiga inda suke da mutumin kirki da mutumin banza kowa na shiga ina ma da ka umarce su dinga saka hijabi saboda ya zama duk wanda zai shiga wajen su inda ba muhallamin su bane to yana da iyakan da ba zai tsallake ba sai Allah ya saukar da ayu suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعدين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر بقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما yace bayan nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha da Hafsa sun hada kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu daga cikin matan sayyidina Umar yace sai na fusata sai nace wallahi in ba ku tuba ba Allah sai ya sa an sake ku ya kawo wadanda suka fi ku alkhairi yace sai ga aya din ta sauka suratul tahrim asa rabbuhu in qallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara Allah yace in kuka bari annabi ya sake ku to Allah zai musanya mishi da matan da suka fi ku alkhairi bisa ga wannan ne malamai suka ce ashe kenan babu matan da suka kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri eh domin ɗan shi'a suna cewa ai Allah ya ce in kun sake shi in kun bari ya sake ku afwan in kun bari ya sake ku sai mu canza musu da mu canza mishi da wanda suka fi ku alheri kenan akwai wasu waɗanda suka fi su alheri a'a yadda takdirin ayar yake shine in ballaka kunna wannan in ce shartiyya in manzon Allah ya sake ku to nan ne za a samar mishi da waɗanda suka fi ku alheri ta mai manzon Allah bai sake su ba ko kenan ba waɗanda suka fi su alheri din da ya sake su ne to da sai a samar da waɗanda suka fi su alheri to bai sake su ba kenan ba a samar da waɗanda suka fi su alheri ba daka duk duniya ba wata mata da alherin ta ya kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk darajar wata mata tana bayan darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallahi musta'an daka sa'ad ibn abi waqqas yace ni ma na dan samu wannan darajar akwai ayoyi guda hudu na alqur'ani da suka sauka sanadiyata wanda na zaman ni ne silan saukan ayoyi yace kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyata ta ga na shiga musulunci tai tai in bar musulunci naki sai tai alkawari tace alwashi tace wallahi ba za ka sake cin abinci ba ba za ka sake shan ruwa ba har sai na rabu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace sa'adu ka bar musulunci nan yace a'a mama ina ba zai yi ba sa'adu ka bar musulunci nan yace a'a ina tace to tunda ba za ka bar musulunci ba ni zan azabtar da kaina da yunwa da kishin ruwa in yi so yunwa da kishin ruwa yayi silan mutuwa na
kaga na ja maka abun kunya ace ga wanda ya sanar mutuwar mahaifiyarsa shikenan ka halaka daga ta kicin abinci ta kishin ruwa sa'adu bin abi waqas yace sai hankali na ya rabu ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuma son mahaifiyata to sai ga Allah ya saukar da aya raba gaddama Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma idan iyayenka suka yi jayayya da kai suka tilasta maka cewa dole ka mun shirka akan abin da baka da masaniya akai to kar ka yi musu biyayya kar ka bi su mahaifiyarka ta ce dole ka bar musulunci dole ka bar tauhidi dole ka bar sunna Allah ya ce kar ka yi amma a bangaren rayuwa fa wasahibuhuma fid dunya ma'rufa ka kyautata ma iyayenka ka ba su abinci ka gina musu gida ka sai musu tufafi ka sai musu abin hawa ka ba su kudin kashewa wannan shine wasahibuhuma fid dunya ma'rufa amma wabin addini fa Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni hanyar musulunci kenan ka bi musulunci kage yanzu an ba masa Allah ya ba masa hadu fatawa cewa kar ka bi mahaifiyarka daga Sa'd ibn Abi Waqqas yaje ya samu mamansa yace mata mama tace na'am yace wallahi ki rufa mu kanki asiri ki ci abinci ki sha ruwa tace ina ai in ka ga na ci abinci na sha ruwa to ka fita daga musuluncin Muhammadin yace to wallahi barin ga yaki idan lai guda 100 aka baki yunwa da kishin ruwa ya tafiyar da daya a dawo da daya ya sake tafiya sake kawo wani ya sake tafiya sai kin cinye guda 99 saura daya na karshe na san daga shi babu akan wai dole sai na bar addinin musulunci yace wallahi sai dai a cika ta na 100 haka ni nake riba makanki asiri ki riba makanki zaki makanki asiri ki da bagirki eh daga Hajiya ta gane cewa wanda ya rafa babarin musulunci zai yi ba yace da bagirkin da ta sha ruwa abunta ta gane al'amarin ba na wasa bane ta tade ba girki abunta wannan yasa Sa'ad ibn Abi Waqqas da saboda mahaifiyarsa mai arziki ce ita kayan gwalagwalai yake sawa da zinari da kayan morewa dukkan kuma saukar da haramcin su amma sai gashi nan ya koma rigansa sai ya daure saboda ta cire masa tallafi wai dan ya bar musulunci amma bai bar musulunci ba Allah ya kare yadda a gare shi Daka yace wannan na farko kenan. Eh, shi yasa kaga wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kananan mutane bane. Domin galibi irin jarumtan da suka yi mu ba za mu iya ba. Eh, shi yasa abin dariya ne. Wai zai ga mutum a wannan zamanin waina cewa wai ai da Allah ya halice mu lokacin yakin Badar. Da an ga abin da zamu yi. Abin da zaka yi kenan guduwa. Ya abin da zaka yi kenan ai duk wanda kaga Allah ya ajiye shi a wani zamani to Allah ya san wannan zamanin ya fi dacewa da shi ne wallahi gabata malan dokokin Allah da ba su kai yakin Badar zafi ba ma guda nawa kake takawa salloli nawa kake yi guda biyar a cikin jami'i kullun akan lokaci kalmomi nawa Allah ya hana ka fulta kake fultawa dokokin Allah nawa ka mutsike to mutumin da bai iya barin ashar ba an gaya mai ashar ba kyau Allah baya san ashar ya iya bari kuma yace wai an kawo shi lokacin yake bari wai za ka ga abin da zai yi akwai abin da zaka yi da ya wuce bacci a gida ne ai zaka zauna cikin wakila kaudu ma alqaidi ne to Allah cikin hikiman sa maimakon ya kawo ka a wannan lokacin ka fito cikin munafukai sai kawo ka a wannan zamanin sai ka fito ya zamana din lalacewanka dai ku ne yan gwanda-gwanda a wannan zamanin eh wallahi akwai hikima wallahi eh duk zamanin da kaga Allah ya aje ka to Allah ya san ka fi dacewa da wannan zamanin ne eh yanzu mallan Isa Allah cikin hikiman sa ya san ka fi dacewa da zamanin Tinubu ne wallahi shi yasa ya kawo ka wannan mulki eh da Allah ya san ka fi dacewa da khalifancin Sayyidina Umar wallahi can zai kai ka to Allah ya sani cewa zamanin da ya dace a ajiye kake nan sai ya kawo ka wannan zamanin kuma gashi kana rayuwa din eh saboda haka kai kaga wannan layin da sabai suka kallake ka bar Allah kawai da hikiman sa ka bar Allah kawai da hikiman sa gafarta malam eh mutane nawa ne yanzu aka haife su cikin musulunci ake ta karanta musu ayoyin Allah amma har yanzu suna shaye shaye suna sara suka a musulunci aka haife su ɗan mata duk gaba ɗaya yanzu sun lalace sun koma rawan TikTok bukukuwa ya zama irin na arna kuma duk a cikin musulunci aka haife mu kuma masu wannan tsiyan kuma yanzu shine ne tutiyan waida zamanin yakin Badar aka haife shi daga da an ga abin da zai su ba da suka taso a cikin giya da shan giya mutum da ya ji ya dan fara sauka zai ƙara daurawa saboda ya haura sama kisan kai ya zama ruwan dare a cikin su akan kwantan tabara sai a shekarar 300 ana yaki tsakanin wannan gidan da wannan gidan wannan su mutu su gadar mu wadancan wannan su amma musulunci na zuwa Allah ya ce game da giya fa hal antum muntahun Allah ya ce za ku daina shan giya ko ba za ku daina ba kowa ya daga hannu ya ce intahaina intahaina Allah mun daina daga ranar har suka mutu ba su sake shan giya ba wani kuma an haife shi a musulunci ya taso ya ga babansa bai shaye shaye amma yanzu shi yana shaye shaye kuma yana tuce inda an zo zamanin yake Uhud da an ga abin da zai me zaka yi ai ya abin da zaka yi kenan wallahi ka zama cikin munafikai na wancan lokacin eh ya abin da zaka yi kenan saboda haka akwai hikiman Allah wallahi akwai hikiman Allah eh Allah ya sa mu dace to dan Allah yanzu ka duba irin wannan sahabi yanzu ya yafe mahaifiyarsa yanzu ya yafe mahaifiyar shi ba me yasa ya yafe ta saboda musulunci saboda addini saboda addini Allah ya sa mu dace wasaniya yace na biyu anni akhadtu sayfan a'jabani wata rana an je yaki sai aka tara ganima sai na ga wani takwabi ya burge ni ya mun kyau sai na dauka fa qultu sai nace ya rasulullah nace ya manzan Allah habli hadha abani kyautan wannan fa nazalat sai Allah ya saukar da aya yasalunaka anil anfal mutane suna tambayan ka game da ganima ulil anfalu lillahi war rasul ka gaya musu rabon ganima haƙƙin Allah ne haƙƙin manzan Allah ne kar wani ya sake dauko wani abu ya ce a bashi kowa ya jira ya ji me Allah zai kasa ta hanyar harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka bashi ya karba wasalifa na uku anni maridtu yace nayi rashin lafiya fa atani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ni fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzan Allah inni uridu an uqsima mali yace ya manzo Allah ni fa wannan ciwo ni fa wannan cutar wannan ciwo ina kawun baran tashi ba daka abinda na bari na dukiya ina so in raba afa usi bin nisf ya halatta raba dukiya ta biyu in ce rabi amin aikin alheri da shi rabi magada su raba fa qala la sai manzo Allah yace a a fa qultu sai nace wa athuluth to raba gida uku ba da kashi daya kashi biyu magada su raba fa sakata sai manzo Allah ya shiru fa kana thuluthu ba'da hujaizan daga ranan sai zama an halatta idan mutun ya tabbatar mutuwa zai yi ba zai tashi ba to ya halatta ya raba dukiyarsa gida uku ya bada sadakar rabi kashi daya kashi biyu cikin uku kashi biyu cikin kashi uku kuma magada su raba amma ba a wasiya abin da ya dara kashi ɗaya cikin uku in an zo rabon gado kuma ka'ida ne duk inda Allah ya magana rabon gado zaka ji ya ce min badi wasiyatin yusi biha audai sai an cire wasiya an cire bashi kafin abin da ya rage kuma magada sai su raba duk da wata ruwaya ya ce manzo Allah da ya ce ya rasulullah to ɗaya bisa uku ba sai manzo Allah ya ce as-thuluth wa thuluth kafir manzo Allah ya ce to shi ma dai kashi uku ɗaya cikin uku ya yi yawa sai manzo Allah ya ce ka bar magadanka cikin alheri ya fi ka bar su su je suna maula suna roƙon mutane ka bar musu dukiyar Allah ya baka to ya fi a ce ka bar magadanka su je suna roƙon mutane suna neman abin da za su sa a bakin su
yace wal rabi'a na hudu anni sharibtu al khamra yace wata rana na sha giya nayi makil ma qaumin min al ansar tare da wasu mutane cikin mutanen madina fadaraba rajulun minhum an fi bilahayi jamal sai wani mutum wato bayan mun sha giyan duka mun yi tata sai wani mutum ya dake ni a hanci na a wani waje da ake kira da lahayi jamal ya bugi hanci na fa ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai nazo na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kawo masa ƙara fa anzalallahu azza wa jalla tahrim al-khamr sai Allah ya saukar da haramcin shan giya Allah ya ce daga yau kar kowa ya saki shan giya ai din ni saboda giya masifa ce giya bala'i kai daga ganin yanda giya take maida mashayin giya bayan ya sha daga jin wannan kawai ka san ya kamata indai za a yi musulunci kawai dole ka san ya kamata haramta giya indai za a yi musulunci indai za a yi musulunci dan galibin abubuwan addini ana yin su ne da hankali zuciya yana da kaji Allah yana cewa walakinna aktharuhum la ya'qilun aktharun nas la ya'qilun ba sa hankalta ba sa hankalta to in ana shan giya tayi na za a hankalta ai ba za hankalta ba ana shaye shaye saboda haka zallan a ce ka dinga hankalta ya isa nuna maka ana so a ce kuma karka sha kayan mai karka sha kayan mai wanda zai zo tsallaka titi zai zo tsallaka kwata da kwatan nan bai wuce taku biyu ko uku ba amma yana nan da wando yanda ka san zai tsallake bakin teku wannan taina zai gane raka'a nawa aka yi a sallah taina zai gane sayyidina ali fa da kansa sayyidina ali kafin a saukar da haramcin giya yace ina sallah ina limancin sallah a unguwanmu sai nazo karanta qul ya ayyuhal kafirun yace sai na juya ma'anan sai qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'buduna wa antum ta'buduna ma na'budu ce ku kafirai ku zo mu yi hadaka da ku gumakan da kuke bauta musu kuma mu bauta musu ba damuwa duk da hubal da lata da uzanna duk za mu bauta musu yace duk ban san me nake fadawa to yace ana idan da sallah sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku masu imani kar ku kusanci lokacin sallah kuna maye duk wanda zai zo sallah ya tabbatar ya san me yake fada kafin ya zo sallah daga wanda zai sha giya to ya samu lokacin da daga wannan lokacin kafin a kira sallah akwai lokaci mai tsayi kamar bayan sallar isha kafin asuba kaga ya zai hawaye sauko amma tsakanin magariba da isha kan ai ya sha bayan magariba ya hau ai har ayi isha ma bai sauko ba to daga karshe ma Allah ya haramta giyan ma gaba daya Allah ya tsare mu da shayi shayi qala haddathana al-humaydi qala haddathana ibn uyayna qala haddathana hisham ibn urwa qala akhbarani abi qala akhbaratni asma bint abi bakr qalat اتتني امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فسالت النبي صلى الله عليه وسلم اصلها قال نعم قال ابن عيينه فانزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين wannan hadisi ne wanda yake da isnadi mai kyau al-imam al-bukhari rahimahullah ya fidda shi a cikin sahih al-bukhari a cikin kitabul hiba wato hadisi na 2633 a Imam al-Bukhari anan al-Adab al-Mufrad yace haddathana al-Humaydi malamin mu Imam al-Humaydi ya babu hadisi Imam al-Humaydi shine wanda Imam al-Bukhari ya fara kawo hadisin sa a cikin sahih al-Bukhari hadisin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa qala haddathana ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya bamu hadisi قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة يا بام حديثي دغا قال يتي اخبرني ابي بابانا يا بان حديثي بابان شي شيني عروة ابن الزبير شيني ميجن نانا اسماء mijin nana Asma'u yar nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakar shi kuma Urwa ibn Zubair yace matata Asma'u bintu Abi Bakar ta bani hadisi ta gaya mu Urwa ibn Zubair da matansa Asma'u bintu Abi Bakar su ne waɗanda suka fara haihuwa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina suka haifi dan su Abdullah ibn Zubair shine jaririn farko da aka fara haifa wa musulmai cikin muhajirai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Asma'u bintu Abi Bakar tace atadni ummi raghibatan mahaifiyata ta zo wajena tana so mu tattauna da ita fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mahaifiyarta bata musulunta ba ita kuma ta musulunta har ta yi hijira fasa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam tace sai naje na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asilha ya manzon Allah in bata dama tunda ita yanzu ba musulma bace ni kuma musulma ce in sada zumuncinta in tarbeta qala na'am yace eh qala ibn uyayna ابن عيينة سفيان ابن عيينة يجي فأنزل الله عز وجل فيها جمد إتني الله يسوقد ونا آية الله يجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله بايا هناك ساد زمنشي سكانون كده كابران ده بس يا كي كسبوا ده الدين با دوان كافرين ده بيتي متنشن الدين كوبا بيا كي الدين كوبا بيا كي كسبوا ده كل سيد الدين با Allah bai hana ku sada zumunci da shi ba Allah bai hana ku ku zauna tare da shi ba inna ma yanhaqumullahu anil ladina qatalukum fitti wadanda Allah yake hana ku sada zumunci da su ku yi alaka da su sune wadanda suka yake ku ya zama silan yakin ku shine yakin addini to kaga ballantana kuma mahaifiya qala hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar قال سميت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم أنكر حديث إمام البخاري دقى موسى بن إسماعيل شيكما يكر دقى عبد العزيز بن مسلم shi kuma ya karbo daga malamin shi Abdullah ibn Dinar shi kuma yace ya karbo daga malamin sa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah ibn Umar Allah ya kare da gare shi yace ra'a Umar radiyallahu an hullatan sayra'a tuba' watarana sayyidina Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi yace yaga wato yaga wani tufafi wanda yake riga da wando ne sannan an wato cakuɗa shi da hariri cikin abin da aka dinka tufafin ko dai yadin ko zaren da aka dinka yadin da shi ko adon da aka yi ma yadin adon da aka yi ma rigar akwai wato wani abu na hariri a ciki faqala sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi ya manzo Allah ibta hadi ya manzo Allah ka sai wannan kayan falbisha yawmal jumu'a ka dinga sawa inda ka zo sallan jumu'a wa idha ja'aka alwufud sannan kuma in kayi manyan baki kaga wannan na nuna mana ya dace kuma ya kamata ga na farko ga limamin jumu'a idan zai hawo minbari ya hawo minbari a bisa sifa ta kamala a inda yake to yayi kokari ya kwatanta
kura malejin saka sutura na mutunci a inda yake rayuwa. Yanzu misali mu nan inda muke Hausawa, menene karshen saka sutura ta mutunci? Ba jamfa da babbar riga ba, a saka hula. To wannan haka ya dace da manyan hawo minbari, in ma bai samu wannan ba ya daura alkyabba, ai ya mutunta yi shiga irin ta kamala, ya kwatanta yanzu iya kura malejin da zan yau aka ce zamu je ganawa da shugaban kasa, wani kalan shiri zai yi? To irin wannan zai yi, zai hawo minbari ba adon wasu ba, a'a ai cewa akai ya bani adama khudhu zinatakum, adon ku kudin inda kake rayuwar, to ya adon su yake? To haka zaka tawo masallaci, kai ma kuma zaka zo sallan juma'a matsayin ka na mamu mai sauraro, to ya zama dole kuma ya wajaba a kanka ka sanya sutura masu tsafta. Akwai wulakanci da wulakanta addini da rashin darajanta sha'air, sha'ira min sha'airillah. Mutum yana gareji a kira sallan juma'a kawai da tufafin garejinsa dubbakin mai da wane ne da fetur yana wari kawai ta wo mutane masallaci. Kun gama gyara carpet ɗinku, space fari son kawai zo damfara muku bakin mai a jiki. Ei, ko kuma yanzu don rashin adalci ka samu mutum yanzu kalan bawan Allah can ya sha jallabiyansa fara son kawai sai ka zo da bakin mai a jikinka, kuma ka ce manzo Allah ya ce istawwa tadilu, ai baka yi adalci ba, baka kyauta ba. Ei, kuma bai yi laifi ban yi janye kafansa daga jikinka, bai yi laifi ba, dan zaka cutar da shi. Kuma ka sani yadda ka zo din nan, yadda dan adam ke jin warinka kana cutar da su, mala'iku ma suna cutuwa, mala'iku ma suna cutuwa. Dan manzo Allah ya ce innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam, ko ki tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, duk abin da ke cutar da dan adam to yana cutar da mala'iku. Daka haramun ne, haramun ne, haramun ne. Ei, ana so ka sanya sutura mai kyau a inda kake, sutura mafi kyau. Ei, dan watakila idan ka je wasu kasashe suturan su ta mutunci ba irin namu bane. Wasu kasashe yanzu zaka je ga liman ne zai hawo minbari, zai saka riga da zani ne ya hawo minbari, zai hudu ban juma'a. A nan karshen kuran malejin suturan mutunci kenan. Ei, mu kuma yanzu kaga anan ko limamin ne yazo daga can, in yazo nan kan ya hawo minbarin mu, da mu cire masa wannan kayan ko, saboda ya sace da mutane. Duk wani yanzu in ya shigo masallacin juma'a ya ga liman da zani da riga da zani akan minbari, ba zallan liman din ba har kwamitin masallacin duk sai ya kafirta ku, saboda bai saba ba, bai saba ba. Kuma musulunci dama yana kula da urfin mutane, yana kula da urfin mutane. Eh, ana darajanta yadda mutane suke, me mutane suka saba da shi. Akwai abinda a inda kake mutunci ne, a inda wani yake kuma ba mutunci bane. Eh, ina yawan bada misali. Mun taba yin karatu da wani bawan Allah haifaffen kasar Sudan a Zaria can. To shi watakila a inda yake urfinsa mutum ya tashi cikin mutane ya yi miƙa ya miƙa hannunsa haka, wannan rashin mutunci ne. Saboda haka kusan kullum sai ya mun nasiha, sai ya gani ya ce mun ittaqillaha wala ta'ut, kullum haka ka ji tsoron Allah kar ka sake, ka ji tsoron shi a wajensa, wannan rashin mutunci ne. To mu kuma a wajenmu ba komai ba ne, musamman ma cikin ɗalibai guda cikin junan ku, a wajenmu ba wani abu ba ne. To saboda haka shi galibi haka mutane suke, taka dole sai ana lura da urfin mutane. Almuhim, sayyidina Umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullahi ina so wannan kayan gashi mai kyau ka saya, in zaka zo masallacin juma'a hudu ba ka dinga sawa, saboda ka fito fes, sannan kayi manyan baki. Eh, wannan ma kuma daraja ce, idan kayi manyan baki ko zaka je ganawa da manyan baki ka je ka yi shiga irin ta mutunci, wannan daidai ne. Eh, wannan daidai ne.
kuma wulakanci ne zaka yi manyan baki ko zaka je gun manyan baki kace aini yadda na fito wajen sana'ata haka zan wuce gaban gwamna ko gaban shugaban kasa zan je haka zan je karka dauka wannan wata izza ce a'a din inda wannan din ba daidai bane da manzo Allah dai ga masa sayyidina Umar din baki sun zo ba yayi kai wanka ba ba yayi kai ado ba amma manzo Allah bai fada mishi haka annabi bai fada mishi haka ba sallallahu alaihi wasallam dai shi yasa manzo Allah da kansa yace anzilun nasa manazilahu ku dinga ajiye mutane a masaukin su kowa ka bashi darajarsa yadda zaka gana da sa'anka ba haka zaka gana da wanda yake sama da kai ba haka zaka gana da shi ba yanda zaka zo ka tari sa'anka ka mika masa ruwa assalamu alaikum kai mishi magana kai tsaye to kada ka dauka wai jarumta ce wanda yake da matsayi akan ka malamin ka ko gwamna ko shugaban kasa ko sarki ya zo ka ce ai ni ma kawai shi ma kawai ina zuwa kawai mika masa hannu muka yi assalamu alaikum kar ka dauka wannan wata jarumta ce ko karantar wani sunna ce ko wata tauhidi ne haka a'a abinda aka ce kawai duk abinda aka ce siffar Allah shi kadai ake mawa kar ka yi mishi haka kuma ka'ida dama ko wajen gaisawa musulunci ya karantar da mu karami ya fara yi babba sallama babba ya fara yi ka hannu amma ba kai bane kawai zaka zo kana kasa kaga babba kai ka ce assalamu alaikum ga mika mishi hannu wannan ba haka suna ta koyar ba dan manzo Allah cewa yusallimu sagiru alba yusafihu aka ce ba sallama aka ce kai ba musafaha ba so shi babban shine a cikin karamcin sa da sanin ya kamata shi zai mika maka hannu gaisa kai abinda aka ce kai mishi sallama saboda haka sayyidina Umar ya ce ya rasulullah ka bamu ka saya mun ka sayi wannan rigar ka dinga sawa ran juma'a da kuma in kai baki qala sai manzo Allah ya ce inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqala ai ba wanda ke sa irin wannan suturan wanda yake da hariri a jikinsa sai wanda bai da rabo fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam min habi hilal sai aka kawo manzo Allah irin wannan kayan set ga sunan dewa fa arsala ila umar bi hulla sai manzo Allah ya dauki set daya na'am sai ya aika masa sayyidina Umar yace gashi da sako daga manzo Allah fa qala sai sayyidina Umar ya dauko kayan yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kaifa albisuha wa qad qulta fiha ma qulta sai manzo Allah ta ina dan sa wannan kayan bayan ka fadi abin da ka fadi ka ce ba mi sa irin wannan sai wanda bai da rabo qala sai manzo Allah ya ce inni lam u'dikaha litalbisaha ni ba na baka wannan kayan bane don ka sa walakin tabi'aha na baka ne don ka sayar ka je ka sayar eh wanda ya saya in ya saka shi kuma laifin yana kan waye laifin yana kan shi ne shi laifin da kan shi ne eh ka san akwai zafin kan mutane yanzu misali in na tambaye mu yanzu idan tela ya dinka wa mace matsatsan kaya sai ta saka ta fito gadan bayan ta a waje kiljinta a waje sun tsayen hannunta a waje ta saka ta fito yanzu a cikin su biyun da telan da ita ta saka waye mai laifi na da yawan mu za mu ce telan ne mai laifi ko da yawa za a ce telan ne mai laifi telan ka ji tsoron Allah wanda kuma asalin tela ba shi bane mai laifi mai laifin shine ita da ta saka da kuma wanda Allah ya daura kula da ita a hannunsa yanzu kace tela yanzu kar ka sake dinka mota ma tsan kaya to ta kawo kayan ne ya dinka mata dan ta sa mijin da ta masa ado da shi to in tafita da shi laifin waye yanzu laifin mijin ban san ko mun fahimta ba misali a yanzu ba akan sama subhanallah matan arna ko wasu musulman da ba su da tarbiya cikin mata su saka zallan wanda wayas subhanallah suna yawo akan titi wata saka skirt rabin cinya da cibinta a bude riga rabin ciki ta fito tana yawo akan titi yanzu ita ta saka ta fito ita ce mai laifi ko wanda ta saya a shagon sa na'am ita ta saka ita ce mai laifi saboda me yanzu in an ce wanda ta saya a shagon sa shine mai laifi to yanzu da a rufe shagon ki ne daka ba wata matan da za ta sake samu wanda wayes a duniya saboda an ce haramun ne a sai da shi saboda kan laifin zai zama yana kan wane ne yana kan ita da ta saka da kuma wanda yake yasa manzo Allah ya ce ban baka dan ka sa ba ka je ka sayar ai ba zallan kaya ake da shi ba ana yin wani abu da shi ka je ka sayar saboda haka in wanda ka sayar mishi ya saka to laifin na wuyansa ba yana wuyanka ba eh sai dai da yawan ustazan mu wannan baton da ta musu wani bambara kai haka eh wani ma zai yi challenge Allah ya sa mu wanye lafiya yace autak suha ko kuma ka ba mu wanda ba musulmi ba ya saka fa arsala biha umar ila akil lahu min ahli makkah qabla an yuslim sai umar ya aika ma wani dan uwansa a cikin makkah lokacin bai musulunta ba malamai suka ce wannan dan uwansa shine usman ibn hakim dan uwansa ne min ar-radha'a an shayar da su tare ne ba wai iyayen su ne ɗaya ba a'a mace ɗaya ta shayar da su duka daka sai zama dan uwansa ne akhuhu min ar-radha'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi almuhim anan shine duka wayannan hadisan ai mun san suna mana bayani ne game da hukuncin biyayya ma iyaye a lokacin da iyayen ba musulmai bane mun ji wancan hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas mahaifiyarsa ta ce ko dai bar musulunci ko ta bari yunwa da kishirwa ya kashe ta amma bai bar musuluncin ba Allah ya saukar da aya yace kar ka bita amma a bangaren rayuwar duniya ka ne ka kyautata mata ga hadisin da na Asma bintu Abi Bakri mahaifiyarta ta zo wajenta tana Madina ita kuma mahaifiyar bata musulunta ba ta zo wajenta daga Makka ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya sada zumuncin mahaifiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba laifi sannan wannan kuma kaga shi kuma wannan ba kawo mahaifin Umar ba sai ya kawo dan uwansa me yasa aka hada su dan a nuna maka bayan iyaye mushrikai to har ɗan uwanka ma da ba musulmai ba ya halatta ka kyautata musu ya halatta ka kyautata musu dan suna cikin zalqurba suna cikin waɗancan ayoyin ayin suratul nisa da ta yi bayani akan haƙoƙi guda goma wa abudullahi wala tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum saboda haka babu laifi din ka kyautata musu muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kyautata ga iyayenmu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya waɗanda suka rasu a cikin su Allah ya gafarta musu waɗanda suke da wato suke raye a cikin su Allah ya sa su gama da duniya lafiya zamu dakata anan insha Allah saboda lokaci ya kure Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi insha Allah kan babi na 14 hadisi na 27 abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.